Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8 kenan da rabi agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan kiraye-kirayen da aka yi ta yi a yau, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan kasar jawabi dangane da kangin zanga-zangar da kasar ta shiga a 'yan kwanakin nan. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar a yau aka kaddamar da ayyukan hukumar da za ta rika kula da sana'ar sayar da magungunan turawa ko na zamani da nufin saka tsari a kasuwannin magungunan.
Babbar cutarmu yau kasashenmu na Afirka kasashe masu tasowa magani ne wanda baya da inganci da ke shigowa na shaba da yayi yawa wanda ba a san inda ake sarrafa shi ba.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya gabatar mana daga Yola, jihar Adamawa. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta Allah wadai da cin zalin da 'yan sanda suka aikata a jihar Lagos yau Alhamis, kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla 12. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda yau Alhamis, Sakatare Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba akan dukkan wani lamari, inda jami'an tsaron suka yi amfani da karfi fiye da kima, kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya. Da daren jiya Laraba ne, mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osinbajo ya mika sakon ta'aziyarsa tare da yin alƙawarin yin adalci ga waɗanda jami'an tsaron Najeriya suka harbe har lahira a dandalin mashiga ta Lekki. Kalaman na Osinbajo, wanda ya wallafa su a jerin sakonnin Twitter da daren jiya Laraba, su ne jawabai na farko daga ɓangaren shugabannin ƙasar game da harbin da aka yi a ranar Talata a jihar Lagos. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya yi magana 'yar kaɗan a kan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar, bai ambaci harbe-harben na Lekki ba a cikin wata sanarwa a jiya Laraba, amma ya yi kira da a kwantar da hankali, yana mai shan alwashin yin garan bawul ga 'yan sanda. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta bayyana a wani rahoton ta na jiya Laraba cewa mutum 38 ne suka mutu a ranar Talata, kana aƙalla mutum 56 suka mutu a cikin mako biyu a zanga-zangar nuna rashin amincewa da 'yan sandan, musamman masu yaƙi da 'yan fashi da aka fi sani da SAS, wanda kungiyar ta Amnesty ta zarga da azabtarwa da kuma kisan kai. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis, wadda ita ce haduwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban ƙasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu da dukkaninsu sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawarar mintuna 90 da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba, da ƙwararru a siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsalandan. Amma a wannan karan, hukumar shirin muhawarar shugaban ƙasar za ta rufe abin maganar ɗan takara, yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa 6 da mai jagorantar muhawarar Christian Roca ta gidan talabijin ɗin NBC za ta rika gabatarwa. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan 1 da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takaici, a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6, Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4, da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Ƙasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325, Faransa na biye da ita da miliyan 1,369. Ƙasashen Spain da Faransa ne na farko a yammacin Turai da suka samu sama da mutum miliyan 1 da suka harbu da COVID-19. Hukumar lafiya ta Brazil Anvisa ta faɗa jiya Laraba cewa wani da aka yi gwajin na ƙarshe na allurar rigakafin da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Burtaniya da Sweden, wato AstraZeneca, ya mutu, amma ba su bayar da cikakkun bayanai ba akan abin da ya yi sanadin mutuwarsa. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya ce ya soke yarjejeniyar sayan allurar rigakafi da China ta ƙirƙiro ta cutar coronavirus, kwana ɗaya bayan da ministan lafiyar ƙasar ya sanar cewa Brazil za ta sayi miliyoyin allurar ta coronavac. Bolsonaro ya faɗa jiya Laraba cewa aniyar gwamnan Sao Paulo Joao Doria Daya daga cikin na kan gaba da suke adawa da shi mai rauni ce. Yana mai cewa tuni soke yarjejeniyar kafin ministan lafiya Eduardo Pazuello ya sanya hannu. Bolsonaro wanda ya ce ba zai bari a maida 'yan Brazil tamkar dabbar gwada ingancin maganin Sinovac ba, na kokarin ganin an sayi wata allurar rigakafin da jami'ar Oxford ta Burtaniya ta samar. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asia galibinsu sun yi kasa yau Alhamis, yayin da masu zuba jari suke ci gaba da jira su ga shawarar da za a yanke a tattaunawa tsakanin gwamnatin Trump da shugabar majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi kan kudirin tallafi na coronavirus. Kasuwar Nikkei ta Japan ta yi kasa da 0.7 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Shanghai Composite ta fadi da 0.3 cikin 100. S&P ASX ta fadi da 0.2 cikin 100. KSEC ta tafi ita kadai ce ta haska a yankin da ta cira da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hang Seng ta Hong Kong ta cira da kashi 1.1 cikin 100, yayin da Hang Seng ta Mumbai ta fadi da 0.5 cikin 100. A hada-hadar kayayyakin sayarwa, an sayar da zinare kan dala 1,921.20, wato ya yi kasa da 0.4 cikin 100. Danyen man Amurka an sayar da shi kan dala 40.23 kowace ganga, wato ya yi sama da 0.5 cikin 100. Danyen man Brent an sayar da shi kan dala 41.97 kowace ganga, shi ma ya yi sama da 0.5 cikin 100. Sai dai ga dukkan alamun kasuwannin hannayen jarin Amurka uku sun yi kasa.
Kwa gaida Muhammad Hafiz Babalde wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwa dazunan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi jawabi ga 'yan kasar kan al'amuran da ke faruwa a 'yan kwanakin nan. Jawabin shugaban na zuwa ne bayan da aka yi ta kiraye-kirayen ya fito ya yi magana saboda hargitsin da Najeriya ta shiga sanadiyar zanga-zangar 'yan SAS da aka yi ta yi a sassan kasar. Wakilinmu Halim Abdurrauf ta saurari jawabin ga kuma rahoton da ta aika mana daga Abuja.
A jawabinsa ga 'yan Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan kasar bayan korafe-korafe da ya samu daga bangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a kasar da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro. Yana mai gargadi ga marasa kishin kasa da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na 'yan SAS domin cimma manufa na daban da su guje wa ci gaba da yin hakan.
A meeting with all the security chiefs. I must also have hijacked and misdirected the initial, genuine and well-intended protest to some of our youth in parts of the country.
Shugaban ya kuma bayyana rashin jin dadinsa game da rahoton da ya samu a ranar Litinin na yin amfani da karfi kan masu zanga-zanga. Yana mai cewa 'yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar sashi na 40 ya tanada, ba tare da takewa sauran 'yan kasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba.
On Monday 12 October, I acknowledged the genuine concerns and agitations of members of the public regarding the excessive use of force by some members of SAS. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens as enshrined in Section 40 of our Constitution.
Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuƙa kan rasa rayuka da dukiyoyi. Yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya su dinga bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su dauki matakai cikin gaggawa, inda ya roki matasa masu zanga-zanga su yi hakuri su runguma zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan bukatunsu da suka miki. Da muka tuntubi masani akan sha'anin shari'a Dr. Nasir Adamu Aliyu ya tofa albarkacin bakin sa akan jawabin shugaba Buhari.
Wannan shi ya kamata shugaba da mai tunda yake a matsalan nan gata ya fito ita ya nuna ta, amma kuma yayi daidai da bai kamata wasu tsirare su shiga su dinka cutar da mutane ba. Ni a bayin jata fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in dauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan ban ɗaya tara su gaba ɗaya ai musu hukunci a yau, ina tabbatar muku sai sun yi fitinan nan wallahi.
Mamba a kungiyar matasa arewacin Najeriya Usman Ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba Buhari.
Amma wannan haƙƙi ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa dan ƙasa bukatunsa mutukar cewa bukatun nan nasa bai sabawa doka da shari'a irin ta Najeriya ba. Mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abin da take cewa za ta yi.
Yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su dauki jawabin shugaban. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. To a jamhuriyar Niger ya kaddamar da ayyukan hukumar kula da sa'ido akan sana'ar saida magungunan turawa ko na zamani da nufin saka tsari a kasuwannin magungunan. bayan la'akari da irin barazanar da magungunan jabu ke haddasa wa rayuwar jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mamuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Gurin ƙara kusanto magungunan turawa da jama'a a ko'ina a faɗin ƙasa ya sa hukumomin Nijar sakarwa likitocin da suka karanci harkokin magunguna ragamar buɗe shagunan farmasi ko kuma kemis. To sai dai shekaru kaɗan bayan ɗaukar wannan mataki, bayanai na nuna buƙatar saka tsari a wannan fanni. Mafarin kafa wannan hukuma da ake kira Ordre des Pharmaciens, wacce ke soma aiki daga yanzu. Dr. Iliyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiyar al'umma.
Babbar cutar mu yau kasashen mu na Afrika, kasashe masu tasowa, magani ne wanda baya da inganci da ke shigowa na shaba da yayi yawa wanda ba a san inda ake sarrafa shi ba. Waga hukuma da an kasa za ta bi sau da kawa, muna ganin Allah zai kawo sauƙin abun.
Ba yau ba masu shagunan magunguna da cibiyoyin da ke hada magunguna ke fatan ganin an ɗauki irin wannan mataki. Dalili kenan suke murnar ganin wannan rana, inji Rahanatu Gali Adam.
Ya kai shekara 15 da muke kokowa muga an kafa wannan hukuma ta farmasiyan ta kaddama da aikin muna masu sai da magani da masu yin magani wanda dai suke cikin fannin magani gaba daya. Magani kamar harsashe ne, harsashe sai hannu wa'anda suka yi suka kware a bisa kanshi. In ba haka nan ba, in aka bar shi a hannun mugayen mutane za a yi banna. To magani ma haka nan.
Rashin lakantar ka'idodin sayar da magani a yayin da masu magungunan jabu ke ci gaba da cin kasuwannin bayan fage na daga cikin matsalolin da ke ci gaba da jefa bayan Allah da dama cikin tashin hankali.
Farmasiyan sai ya yi shekara 5-7 kafin ya fito yana karatu akan magani tsantsa, da wanda shi kawai magani ya gan shi ne ya doka ya ce zai saida. Ka san ba a iya zama daya. In ka tafi yanzu sai ashi wajen inda ake harka kwada, za ka ga mutane da yawa saboda suna kwance sun lalata kwadarsu saboda maganin jabu da suke sha.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sha alwashin karfafawa sabuwar hukumar ta Ordre des Pharmaciens gwiwa don ganin an yaki masu kasuwancin magungunan turawa ta bayan fage.
Lalle muna kuka da mashigo da kawo maganin jabu, amma har mu kan mu muyi makan mu wa'azi, mu kan mu kwararren likitoci, su kansu pharmacien chemistry su ma kansu jawabi, saboda akwai masu bata tahiya tunda kaga waga takarda. Gwamnati ya bada dama a hiddo ta ko wani gungu-gungu a kafa mai order din shi, kenan gwamnati za ya kama musu, yana baya gare su don a ga abinda ake cikin ƙasar gaggame da miyagun magani a tsaida su.
Tsawala farashin magunguna a shagunan farmasi da dogon turancin da ake fuskanta kafin ganin likita a asibitoci na daga cikin dalilan da ke tilastawa jama'ar Nijar rungumar magungunan jabu a ƙasar da jahilci da talauci suka yi katutu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Ka gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya wagana gobe ba mu ne ba ye ye. Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya wagana gobe ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya.
To yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz ya hada mana.
A kasashen da aka ci gaba, manoma kan yi amfani da sabbin dabarun noma ta hanyar tafiya da masana da hakan ya sa manoman kan ma samu yabanya wanda kulli akan biya kudin sabulu. Amma kasashen da aka ci gaban, manoma auduga da waken suya kan haɓaka arzikin ƙasa baya ga tada komadar kamfanoni da ma masaku. Kuma don ganin an koma na daure ya sa yanzu gwamnatin Najeriya haɗin gwiwa da wasu kamfanoni masu zaman kansu wajen samar da iraruwa da kuma sabbin dabaru wanda da alamun kulliya za ta biya kudin sabulu, kamar yadda mutar a wasu gonakin gwaji na auduga da kuma waken suya a Gwik da Jada.
Yanzu haka dai gashi mu shiga wannan gona da mun gani yadda manoma suka rungumi wannan sabon dabara na noman zamani, musamman noman auduga da kuma waken suya.
Bambanci da yawa, saboda waken da mun saba nomawa ba ta yin baki haka kamar wannan, amma ga ta nan baki kuma gashi ta soma yin fure tun da. A yadda aka bani doka ba zai wuce ko su hudu ko biyar ba, ya danganci yadda kwari suke. Amma wancan wake namu na dana ko ya aka yi in ka fesa yau in an yi ruwa yau ya tafi, gobe kuma sai ka sake.
Dr. Rose Magzoy Gidado da ke kan gaba a wannan sabon yunkuri ta ku nuna farin cikin ta da yadda manoma suka fara karɓar wannan shawarar suke badawa.
Okay, kana magana da Dr. Rose Maxwell Gidado, ni ce country coordinator of Nigeria chapter, ni kuma deputy director ne a National Biotechnology Development Agency. Dole ne in yi murmushi, gaskiya na ji daɗi, na yi farin ciki sosai sosai da abinda na gani, da muka je Newman, mun je Goyo, mun je kuma Shallon local government, sannan kuma mun isa ma Jada inda aka yi shutin wake. Waken ba Jada kaɗai ma an yi ta a cikin Goyo, so waken da aka an riga an inganta ta iri ɗin da sun yi ɗina. So wannan audugan ma haka ita ma ingantaccen iri ce, wanda aka sa mata ƙwayan halitta wanda ƙwari ba za su dame ta ba. Ka san auduga yana da kyau. Kyan gani idan aka shuka ta kamun ka girbe, in ta fara fito da wannan fararen audugan sai ka ga sai yana ba da farin ciki. Amma damuwan ita ce dama su manoman suka shuka ta, ƙwari suna damunta, sai ka yi ta feshi, za ka yi ta feshi wani lokacin har ma su sau 10.
Kamar wanda kuka kawo manoman na wani iri ne?
Amma wanda muka kawo musu an riga inganta ta iri ɗin, an riga sa mata ƙwayan halitta wanda waɗannan ƙwarin da suke damunta a kullum ɗin nan kula wuri, sai ka yi ta amfani da feshi. To a wannan babu kuma.
Kyauta kuka ba su ko kuma?
Wannan ba kyauta aka ba su, ba su yi suka yi. Shekaran da ya wuce ne aka ba su kyauta don su yi gwaji. Kuma sun yi gwaji, an ba su kyautan. Sun yi gwaji sun gani ya musu kyau. Shine suka ce a kawo musu za su saya.
Ne kuke so ku cimmawa da wannan sabon iri da aka kawo da na gani alamu ya bayyana ya yi kyau?
Abinda muke so mu cimma buri shine a samu a tayar da waɗannan kamfanoni na yin su zannuwa ne
masaku
a tayar da su, ga sunan da yawa a Kano, Kaduna, a nan ma ga Afcod ma a nan wannan inda ake yin mai kasan ma auduga
ma anguriya
tana da kyau, ba ta da illa a jiki, ta ma fi man gyaɗa kyau da kuma amfani a jiki. So abinda muke so mu cimma buri shine a sake a tayar da wannan kamfanoni, don gaskiya kamfanonin yana bada aiki. Aka tayar da su, yaran mu da za su samu aiki a nan Afcod, za su samu aiki a gefen su Kaduna su mai ɗina.
Ima da ke tsokaci, bada masu dare Ibrahim daga Bomo, wani masani harkar noma, ya koshi a wace manoma ne ma da cewa.
An ce ana so a inganta noma, saboda manomi ya bar asara, ya bar kai kayan shi kasuwa ana mishi tayan wulakanci sai da mai kuɗi ya tsaye da shi. Sai aka ce a wannan na sai ita za ta ɗauki wannan kaya in ka noma, saboda farashin da ake sayarwa a kasuwa kai za ta iya ɗaura maka. Yau gaskiya duk tsarin da gwamnati take yi, ya kamata a ce ana tafiya da masana wanda suka san iraruwan nan, suka san ƙasar da ya kamata kowane iri a kai shi. Tunda ka haka yanzu ma'aikatar bincike na gona IAR tana da akwai iraruwa waɗanda yake ta yi su. Scientists ɗinsu, masana iraruwansu da masana ƙasansu sun fitar da kowane iri a bisa zonin ne. Za a ce akwai area of kamar area Adamawa, Gombe, Jigawa, Kano, Katsina, akwai iraruwan da in aka shuka shi, akwai irin da aka ce an shuka shi a Zaria ba zai a Zamfara ba. Domin ƙasar Zaria da Zamfara kaga ba ɗaya ba ce. Akwai irin da aka ce yau an shuka shi a nan Zaria ba zai a wajajen Abuja can area Abuja ba. Suneja bayan can wajajen. Akwai kuma iraruwan da ba inda za a shuka shi a zonal a Najeriya ba zai ba. Tunda kamar yanzu bin ilimin bincike na gona akwai iraruwan masara da suka fitar wanda yake tun daga kalolin irin masara suna da kala aƙalla guda 54 ne a yanzu. Wanda za su yi. Akwai wanda za su yi kwana 60, akwai wanda za su yi kwana 70, akwai wanda za su yi kwana 110, akwai wanda za su yi kwana 120. Ga su nan waɗanda wata biyu wata in ka je ta yi kai habisin ka cire ka samu amfani.
To a ƙarshe me ya kamata su manoma suke yi tunda akwai ƙungiyoyin manoma ko kuma manoma, me ya kamata tunda da irin wannan bayanin da ke, me ya kamata su yi domin su faɗaɗa tunaninsu a yanayin noma?
E su manoma gaskiya ya kamata a ce yau in kana noma ana noma an ce don amfani. Yanzu magana a ce lallai iyayenmu za su yi noma amma an sha wahala an jiya ƙasa. Amma yanzu noma ya koma kasuwanci. Yau ina so in noma gona ta kai hekta guda. Nawa zan kashe? Nawa zan samu? Wannan masu bincike ilimi na ma'aikata yanzu IR Research Institute. Yanzu kamar mu da yake dai yara ne a wajen harkar noma, yanzu muka dan fara sanin ya harkar noma yake, sannan kuma iya gwargwado mun yi karatun na akan wannan aiki na noma ne. Yau in kana da hekta guda a matsayinka na manomi, za mu iya mu ce akwai irin da za a baka in Allah ya yarda wannan iri gaba ɗaya a hektan ka, za mu gaya maka total kuɗin da za ka kashe da kuma abin da za a samu Allah da ba filuwa, ga kuma irin da ya kamata ka sa, ga kuma irin ƙasar za a tambaye ka dama sun gonarka ba ka da matsala da ita, ka taɓa shuka ma masaran da ka shuka ta wani irin performance ka gani nata yanayin fitowanta da yanayin tashinta. In ka bayar through wannan technologies ɗin aka tambaye ka, za a gane cewa gonar ka ba ta da matsala, za a iya baka iri ka, za ka je ka shuka. Wannan iri za a baka shi zai samar maka da amfani mai auki mai yawa, wanda yake kai sai kama maki ma ka ce kai anya wannan masaran ba wani samadi a ciki, ko ba wani sana'a, ba wani abin a ciki, sadabara a ciki, saboda irin yanayin aukin da za ka gani wai baka taɓa dukan buhunan da ka buga ba a wannan zamani. Saboda me ka tafi wajen masu masana an sanar da kai?
To wai koshin mai manoma ke bukata a yanzu, Alhaji Salim Muhammad Gulam da ke cikin shugabannin kungiyar manoma auduga a Najeriya ya ce fasu suna da bukatu da dama, to amma ko dole ne su yaba kokarin da ake yi.
Alhamdulillah, kamar bana dai muna da manomin auduga wajen 24,000 in ba na manta ba, abinda babban bankin Najeriya ya tallafa muna don mu ba su kayan aiki. Kuma magana da ka tambaye ni, magana auduga ba tare da kaman bana mun dan samu jarabawa kadan tame ta karancin ruwa. Mafi yawancin mu yadda muka saba da muna tana dan gaskiya mun samu dan canji, amma wannan tunda mukaddari ne daga Allah, ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode masa. Muna fatan kuma in kurakuran mu ne Allah ya yafe muna ya sa ya zama kafara gare mu. Gaskiya bana mun dan samu na kasu na maganan ruwa, wanda yake idan an yi ruwa na kwana biyu sai ai kwana kusan 10 ko 12 ba saki ba. To wannan lalle ya nuna cewa muna da nakasu wajen amfanin gona, amma taimakon Ubangiji tunda har yanzu ana ruwan ba a daina ba, ta yiwu Allah ya mayar mana da duk abin da muke ganin kamar baramu ya samu don falala daga wajen shi take.
Allah mai da mana a ƙarshe lokacin da aka tada idan wani iftila'i ya fado aka sai da manoma suke karkara, kuma membobin ku yanzu suna manoma ne na karkara, akwai tashi hankula irin rashin kwana a gidaje da sansu na sunan kinnafi da sansu.
Koma da menene akwai buƙatar a koma harkar noma, musamman a wannan lokaci da ake kokarin tare kuma da tattalin arzikin ƙasa. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. ta yanzu kuma ga labaran wasanni
a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barkanku da saduwa a shirin takaitattun labarin mako. Ni Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya ke shiryawa da kuma aiko da shi zuwa gidan radio ne sashen Hausa murya Amurka kowace Alhamis. Shirin ne kyakkyawan labari ne ga masoya kwallon kafa a Najeriya, domin kuwa za su fara kashe kwarkwatin idanunsu a fannin wasan tamola, dalilin dage harancin wasan kwallon kafa kimanin watanni 5 a dangane da haka ne na tuntubi masu ruwa da tsaki a harkar wasanni. Da farko ga ta bakin marubucin harkar wasanni.
Sunana Shehu Umar, ina cikin kungiyar marubuta wasanni a Najeriya. Mu a nan Najeriya ina jin ba abinda aka dade ana jira kamar dawowar gasar league din nan, saboda akwai batutuwa da dama waɗanda wato suka tsaya cak saboda dakatar da wannan kwallon league. kada ka manta banda premiership na rukuni na gaba kenan akwai kanana to tun daga nan manyan nan har zuwa na kananan nan abubuwa sun tsaya cik filayen wasanni na stadium a duk Najeriya shiru kake ji kuma ka san kaman mu yanayin mu na kwallon kafa Najeriya inda ga zamu yi cewa galibi gwamnati ne take daukan nauyin club zaka ga cewa saboda rashin wannan gasar sai kasance an bar ƴan wasa waɗansu suna karban albashi rabi waɗansu ma an dakatar da albashin su saboda haka gaskiya an sanya musu gwiwa ba magana samun wani abu kaza abinda ma ita kuma kwallon kafa ta Najeriya suke magana shine in aka dawo league din nan akwai ƴan wasan da zaka ga cewa sun ƙara nauyi a jikin su kuma ya kamata su yi da gaske saboda in ba su hankali ba suka yi wasa 1 2 3 in club din ba su gamsu da yanda suke taka leda ba ƙarshen ta su sallame su duk kuma wannan cutace ta coronavirus saboda haka abubuwan Abdulhab suna da yawa amma dai mu magana shine cewa akalla dai an kira wasan za a koma ya fara shi
a gefe guda kuma naji ta bakin jami'in hulla da jama'a na club din Wikitores ɗaya daga cikin kungiyar kwallon kafa dake buga wasan kwallon kafa a rukunin premier ga abin da yake cewa
sunana na Nasiru Abdullahi Kobe jami'in yada labarai na kungiyar kwallon kafa ta Wikitores dake jihar Bauchi to na farko dai mun ji dadin wannan bayani na dage takunkumi da aka sa game da harkar wasanni musamman kuma kwallon kafa sanadiyar wannan cuta ta coronavirus idan ba mu manta ba yanzu wajen wata shida kenan wannan takunkumi na gagabi amma Allah cikin ikonsa ran 15 ga wannan wata ita hukumar da shugaban kasa ya nada don kula da wannan cuta ta coronavirus ta dage wannan takunkumi to wannan abu ne wanda yazo mana da farin ciki sosai saboda mun jima muna jiran wannan lokaci ba dan komai ba da yasa saboda kasa harkan wasanni da kuma irin mutanen da suke ciki da su yaran da suke wasa din da kuma hukumomi da suke gudanar da wasanni to mun ji dadi sosai da jin wannan abu kuma tuni tun da aka daga wannan takunkumi ran Alhamis 15 ga wata amma aka ce takunkumin ba zai fara aiki ba sai a ran 19 ranan Litinin da ya gabata kina kuma kafin nan muka kira yara aka dawo ran Litinin din kuma muka fara atisaye a filin wasan mu na wakar tafa bale wanda kenan Bauchi
Abdulhab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to gai da Abdulhab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takeice
Amurka ta Allah wadai da cin zalin da ƴan sanda suka aikata a jihar Lagos yau Alhamis kwanaki biyu bayan da jami'an tsaron Najeriya suka harbe masu zanga-zanga akalla 12 a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda yau Alhamis Sakatare Mike Pompeo ya ce Amurka na marhabin da batun gudanar da bincike ba tare da bata lokaci ba akan dukkan wani lamari inda jami'an tsaron suka yi amfani da ƙarfi fiye da kima kuma waɗanda ke da hannu a lamarin ya kamata a hukunta su a ƙarƙashin dokokin Najeriya Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden za su fafata a wata muhawara a daren yau Alhamis wadda ita ce haduwa ta ƙarshe da za su fuskanci juna kafin zaben shugaban kasar na ranar 3 ga watan Nuwamba. Yan takarar biyu da dukkanin su sun haura shekara 70 sun yi ta hargitsa bayanan juna a muhawaran mintuna 90 da aka gudanar a ƙarshen watan Satumba. Da ƙwararru a siyasa Amurka suka kwatanta da mafi muni muhawara da Trump ya fi Biden yin katsa London. Yawan kasashen da suka tabbatar suna da mutum sama da miliyan 1 da suka kamu da COVID-19 sun karu zuwa 7. Spain da Faransa ne kasashe na baya-bayan nan da suka kai wannan mataki na abin takeici a cewar wasu alƙaluma da jami'ar John Hopkins ta tattara. Amurka ce ke kan gaba da mutum sama da miliyan 8.3 da suka kamu, mai bi mata India da miliyan 7.6. Brazil miliyan 5.3, Rasha miliyan 1.4 da kuma Argentina wadda take da miliyan 1,037,325. Kasar Spain ita ce a mataki na 6 mai waɗanda suka kamu da miliyan 1,500,325. Faransa na biye da ita da miliyan 1,369.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a wannan yini sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Babulle wanda ya ci ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta hada shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa mu kwana lafiya.